idan mutum ya zanto irin mugayen nan ne wani wanda ta ba mata hali take so zai yi kuma yana kulle a cikin harto bare ka tuba ta kara kun ko ga kulle a cikin tuba ta kara ta yi laifi ko kuma ta kan dauki kamar yar naira goma ko ashirin bayan ya tafi kuma ta aika a jiya mata kan abin ya tafi a bakinta kin haka ya ta yi laifi ko kuma a harwar nan ma yana cikin
duk abin da ya shafi dole rayuwa da miji ya ciwo mace har ta dauka ba tare da sanin sa ba sai amfani da shi cikin abin da yake tilas ne a rayuwarsa wannan ba su laifi dan hadisi ya tabbata cewa Hindu masu rabu su tiyan ta kai karan sa wajen annabi cewa mijina ya san ina da iyali da yawa amma saboda mako da rowa baya ba mu abin da zai wadatar da mu ni da iyalina sai manzo Allah sai ke daukar cikin dukiyarsa gwargwadon abin da zai ishe kike da iyalinki ba tare da ke albabin ce babu laifi a kanki saboda haka wannan babu laifi a kan dukkan matar ce wannan abin da ya kamata maza su sani ne tilas zai mutum ya gamsar da bukatun matarsa in dai mutum na da hali tilas zai gamsar da bukatun matarsa tsakatsakiya ba tare da an yi albabaranci ba tare da an yi kauro ba duk wanda yake kauro ga iyalinsa to shi ma Allah zai masa kauro wajen lada dan manzon Allah na nuna tsakanin kudin da ka bayar sadaka ga miskini da wanda ka ciyar da iyalinka a gida wanda ka ciyar da iyalinka gida sun fi girman lada a wajen Allah saboda wanda ke sadaka saboda ciyar da iyali din kanka lada ake samu inda namiji ya gane wanda bai kamata ya mutum yawa matarsa kauro ko rowa ba cikin abin da suke bukata
sai tambaya ta gaba mai da kake wajen Allah ba ta mala a idan miji ya ce yana son gono ko dun ku to saboda kan miji ya yi abin da abin da yake so in maka don ya haka miji shin wannan ma zai miji ya yi a kari ko kuma a kan Allah da miji
a shi tsuguno ko durkuso ai ba shari'a bane ba wannan abin da miji ya nema haramun ne da aka ba za a masa biyayya a ciki ba kuma dan kin saka masa a wannan baki da laifi tunda manzo Allah ce la taqulu makhluqin fi ma sa'a fil khaliq babu da'a ga wani abin halitta wajen saba wa mahalicci wannan nafsi ne na hadisi duk da mai alimi ya kai ta a matsayin zance ba ya sai annabi ya ce ba amma dai hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazin ko lafazin da yake kusa da wannan a takaice dai ma'anar hadisin ba a biyayya ga dukkan wani wanda yake halitta ne wajen saba wa mahalicci wannan durkuso da muke al'adu ne amma ba addini bane ba da haka miji bai ce matarsa dole sai ta durkusa masa ba ya da wannan haƙƙin in kuma yace tunda Allah bai saka ba dole bane kuma ita kuma ta yi
sai tambaya ta gaba mai ga tana tambaya ne game da nan ne da mata suke sawa a kafa wai shin a tara da Allah ba da mata suke sawa a kafa din nan shin sai ya zanto dole in ta yi kunshi dan kar mutane su ga kunshi ne wajen su maza ko kuwa a ta ba nan dole ne ko ba kunshi a tara
shi dai abin da yake kira hijabi na musulunci shine ki sanya tufafin da yake ba na ado ba kuma su zanto masu kauri kuma masu hadafiyar saka sannan kuma ya zanto cewa wadatattu ne kuma su rufe ko ina a jikinki in banda tafin hannu da fuska tunda an ce su rufe ko ina kin gara kasa kenan idan kin sa safa haka aka fito in ma ki samu safa kin sa ba to ki sassauta zanin ki ta yadda zai iya rufe kafar ki wannan haka aka fito amma inda za a sa safa din ki yafi dacewa ko a sa takalmi kafar ki dan hijabin zai fi kamala kenan haka
dan tambaya ta gaba mai ta tana tambaya ne game da zunubin gado a tsara makasa wai gaskiya ne idan mutum ya mutu ya bar gado magada in suka gada duk aikin da suka aikata na aisha ana ruwa ba mutum da mutum yana kafari
a ba gaskiya bane wannan sai bayan mutum ya yi sakaci wajen tarbiyya duk mutumin da ya sakaci wajen tarbiyyar ƴaƴansa daga baya suka tashi suka yi aikin wani sabo za a kama shi da laifin sakacin tarbiyya amma duk mutumin da ya iya kacin kokarin sa wajen tarbiyyar yaransa daga baya suka yi suka yi aikin sabo ko da kuɗin da ya bar musu ko da kuɗin da suka samu wannan su kaɗai ta shafa wala ta zuru wazar sun wazara ukura wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai
sai tambaya ta gaba mai ka tana yi ne game da takaba a tsara masallah ta ce wajen gaskiya ne mata ce suna tare da mijinta ko ɗan shekara uku ba ta daɗa miji a duniya to shi kuma baya neman bukatuwa daga gare ta suna cikin wannan zama haka har Allah ya yi wa mijin rantsuwa sai aka ce to tunda sun zauna har shekara uku ba ta yi musu abinci ba abin da yake haɗa su wai shi kenan ba za ta yi ta kaba ta wai idan mace da miji da suna zaune ma in dai har an yi wata uku ba ba abin da ya hana zai fita da samu saboda haka yanzu ba za mu taɓa ba ko ba za a raba da su ta ba ya yi abin
wannan ba gaskiya ba ne ba sarki ba ya tabbata sai in namiji ya sake mace shi da kansa ya ce ya sake ta idan namiji ya sake mace ya ce ya sake ta shi kenan amma zaman da suka yi wannan zama ne na kowa ya haifi kowa kowa ya kowa ne shi sun kula ta ce ya tsawon waɗannan shekaru ai zalunci ne ba ƙaramin zalunci ba kuwa in ba ta ya ce masa ba sai Allah ya kama shi da wannan ranar tashin kiyama ita ma kuma abin da take yi ne ita mai gida ita ma kuma akwai ɓangare na zalunci da ɗaya zai daure shi ya zanto ya haƙƙin da ke kanta ya kauce don ya so ajiya shi nake alahira da ke shi amma bai mutu ya kai ma sai ka rama a takaice dai wannan mutu ba a takakkiya ba ce ba sannan nan ba kuki bane ba kuki ne kawai bai furta ya ce ya sake ta ba da aka tana na matsayin ma kake idan ta mutu to kine lokacin nan kuma wani ya riga wuce kin da ya mutu inda ne sai ta saka da kenan kuma lallan tana da rabo cikin gado ba wanda yana ta rabo wannan shine kaida
sai tamba ta duba mai ta tana tambaya ne game da nuna al'ada a kan Allah take ni ne al'ada ta gurbe da yar ta ma goma to a kan Allah shin yaya tanda azumi
shike nan za ki fita da rana da rashin sallah da rashin azumi da har sai kayan ki dan in da al'ada na manka ai da ba'i ba ba za ki sallah ba za ki azumi da har sai kayan ki ko da ka kalla kan tarikin da kika ta ga din nan wannan shine zantar fi indan sai
tambaya ta ga wani kana ga wani Allah Allah kamar kadan ja kun nan wadan su mata don idan mata wannan su da walawa da wanda ba su da aure wai sukan yawo ta zuwa wajen malami da duba musu zama wasu mutu wa ne ne ya ji alheri a ciki to wannan bai na kara da wata mata mata hakuri da su mana
abin da ya kamata ki shiri ki istikara manzon Allah bai ce ki je ne miki duba ba ki aka ce ki istikara ita kuma istikara abin ne mai sauki Abdullahi bin Abbas yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikara kamar yadda yake koya mana Fatiha cikin Alkur'ani dan kowa ya iya idan kika tashi istikara za ki sallah ne raka'a biyu kasal rasa ta farko ta fara da kulli wal takbir da ta biyu fata da kulli wallahu ahad idan kike sallama sai ku karanta addu'ar istikhara din Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astakbiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim anta ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra fa mutun ya amba ta'dil khairul li fi dini wa ma'ati wa aqibati amri taqdiru li wa yusiru li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سيء أن بكت ننسى شر لي في ديني ومعاكي ومعاكي وتعبري وآخر تعبري تصرف عني وصرفني عنه ثم تبري وصيرا حيث كان ثم مرض لي به أو كما قال صلى الله عليه وسلم أجل ده أمي في فدا إما بك أبك إلى رسل الله يا بيدي إما نومن ذات كاتحير ذات أمك كما إما نومن أدرى ورك تحير إدرى بكتلي تتقدر الأمر إما لكنك daga cikin falalar ta mai yalwa ya Allah in ka san wannan aure da zan yi ko da wani ke nema na da aure zai zama min alkhairi a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amari na to ka kaddara min shi sannan ka kawo hanyar yin sa ta zanto mai sauki sannan ka samu albarka ya Ubangiji in ka san wannan aure da zan yi da wani wani zai fito nema da aure zai zama min sharri a rayuwata da addiniya da karshen al'amarina ya Allah ka kautar da wannan abu daga gare ni ni ma ka kautar da ni daga gare shi ka canja min da alheri duk inda yake sannan kuma ka wardan min in aikata alheri din wannan ita ce dawo ta fara ko da yaran su kika yi in kika faɗi kalmomin da suke ma'anar su wannan abin da na faɗa ya halatta da mutum ya yi sallah raka'a biyu ya yi sallama zai karanta wannan babu laifi kuma ki ƙara maimaitawa babu laifi ki ƙara maimaitawa idan har kike wannan istikara din yayin da zaki karanta ki yi da cikakken niyyar kin bawa Allah zabi a zuciyarki idan kake yi har sau biyu ko sau uku idan kike ji san abin ya karu a cikin zuciyarki to ma'ana Allah ya yarda miki da wannan abin kin kar ma ki tsaya ki bata lokacin na ɗan shawarwari na waɗansu kuma duk wata ta gaba shawara ku lafi gefe guda a sa lokaci a yaure kawai kike ci ki fita da mace da kike ci idan kuma bayan kin yi istikara din nan daya biyu uku sai kika ji san abin ya rabu a zuciyarki ko kika ga wata matsala wadda babu ta hango ta da yanzu kin hango ta to Allah ya canza miki kenan dan haka sai ki maza ki dai kai na ki tsaya a kafin lokaci ya ƙara zuwa zance sai ki tsaya gaskiya na saki shawara kawai dai ba zan yi ayar nan ba kuma yanzu na saki shawara karan fata mai lokaci kar ne ma ka fata Allah ya hada ka da tsadaki ji Allah ya hada da wanda ya dace kenan to amma idan kina da kwadayi ne sai ki gaba zaki ya kore shi mutum da yana ba ki kudin zance wadansu mata haka wancan zai zo kawo kudin zance a karbe wancan zai zo kawo kudin zance a karbe kike ne maka rabai to a irin nan gurin ko kin yi tsara kin gare ba za ta fito miki daidai ba dan da ne riki ba ta fito din saboda haka wannan dai shine istikara shine babban abin da annabi bai kowa zabi kowa ya wasanta amma za a wajen malami ya duba miki wallahi tallahi ba abin da zai iya gano wa ni cewa zai zama alheri ko ba zai zama ba in kin ga ya gano abu na ya zama alheri to dama abin alherin sa bayyane yake wani mutum bayan Allah ya zo wurin ki talibin baya ba san shi da wurin ba in kin ga ya gano sharri to dama abin sharrin sa bayyane yake wani dan giya ne zo ya jinta ko dan fanshi da makami ko dan kwaya a kan sharrin sa bayyane yake ba mu bukata na ga tambayar wani malami amma duk abin da ya rikitar da ke to sai ki istikhara neman zabi daga wurin Allah ta'ala ko da kina son abin a zuciya sai ki murkushe san ki nemi Allah ya baki zabin da wannan niyyar sai ki ga Allah ya hango ya nuna miki abin da ke ci ne ya fi dacewa ina fatan kun fahimta da kyau to sai ku da wannan shi kudin zance ai kyauta ne mutum ya bayar dan ba ta aure ko ba za ta dace ba dan baya cikin sadaki ba wai sadaki bane ko wani abu shine ya ga dama ya bayar kyauta
dan ba ta kaunar shi amma ba ta da dama
to wannan ya zama ya dara in kin san ba ta san shi dama tun farko ki kale shi in kin san ba ta san shi amma abu ne ya zo ran in ki ga tsakanin ki ga wani kuma kina ta kokarin zabe a ciki wannan duk wanda ba ta kudi za ta karba amma kai ki tijin kiri yi maza ki yanki ki istikhara ki ga wanne ne sai ki dakatar da ɗayan tun kafin ki dace lokaci amma har kawai kasance kina da tabbacin din da za ki aure shi ba amma kullun yazo za a dan yi tsani dan mafi wasa rodo a baki kuma da ki kudi ya bayar ya zama damfara ke nan dan a koma tana dama tana dole wani damfara kar wani ji wannan kuma ya dauka na sai kenan ya halatta yin takara wajen neman aure ita mace mutum da shi ne ma auren ta ko uku ya halatta in da ta riga ta zaɓa wani ba amma in an riga an zaɓa aure da wani da halatta wani na uku ya ci gaba amma wani ya gabatar da bukatarsa ba riga aka ce masa an amince ko ba a amince ba wani ma ya zo gabatar da bukatarsa wannan duk babu laifi amma a ko iyayen da suke haka don su samu kuɗi to wannan ka zaina malama da binniya sai zanto haramci ya tafi su kun fahimta da kyau saboda komai yana da ɓangarorinsa inda ya halatta da kuma inda zai iya zama haramun. Habba malam wa kake da suna malam Abubakar kana ji nace kowa ya kanta ba wanda yake yawo ne sahara duniya kowa shi ke ya kanta me yasa manzon Allah ya koya musu inda akwai bukatar shi zai musu da zai koya kowa da kowa amma Abdullahi da Abdul sai yana koya mana istikhara irin da yake koya mana Fatiha yanzu ne zai maka Fatiha a sallah ko kai da ranka to haka istikhara da haka annabi koya kowa da kowa
sai tambaya ta gaba ita kuma game da jan hankalin miji a kan makanta a waɗansu ganin neman jan hankalin miji suna amfani da waɗansu abubuwa kamar wai su ji ɗan mata waɗansu abubuwa na guda hankalin miji ya kauce daga ciyarsu ya kauce hankalin miji a kan makanta wani wannan ɗin ya halatta ko kuma in ita kaɗai ne ya halatta ko kuma su biyu ne ya halatta ko kuma kwata-kwata ya halatta.
Idan wannan abu rashin yin amfani da shi ya fi ki ba sauran dabaru na zahiri shi ne abin da ya fi dacewa zance mai daɗi magana mai daɗi ado iya girki tsafta sanin ya kamata ladabi biyayya wannan duk za ki iya yinsu kuma wani abu da yake ya kamata ku sani na zahiri komin yadda mutum ke samun gamsuwa ta wannan ɓangaren da kuke tsammani in akwai waɗansu illoli a wannan ɓangaren babu yadda za a yi daima ta zauna ta fitar da mutum don duk mutumin da yake mai hankali in yana zama da mutum ba don wannan bane ba wannan yana cikin rukunin zama amma ba yawanci kaɗai ne ke sa zauna da mutum ba ko alama dole sai da waɗansu halaye ba a karfi ɓata lokacin ke idan abin da baki ne mai amfani don ku tsali abin da zai amfani ki a duniya da lahira ai wannan baki kaɗai bane zaman aure wani namiji sai kwana biyu uku ma bai kula matarsa ba ta wannan bangaren kuma ana zaman lafiya kuma ana tare, za a fita tare, za a zauna tare, za a tattauna, za a tattauna kan matsalolin yara, matsalolin gida, sun riga sun zama jiki, sun zama abin nan. Akwai matar da ta ma tare a ɗakin mijinta, kila yin ita kaɗai ce, har ma kila ɗakinta ba sosai abin nan ba, ko ke tare a ɗakinta gaba ɗaya, komai nasu sun riga sun abin nan da sauransu. Sai da wannan wani lokacin kwana hudu ma kwana biyar mutum bai kula da matarsa ba, amma ko ba shi ke nuna baya kansa ba. Don shi wannan idan ma yayi yawa kuma sai ya fita da kai, duk abin da yawa sai ya fita da kan mutum. Mai hankali ba yadda wannan shi ne ruhin zama, akwai sirrin zama mai yawan gaske ba wannan kaɗai ba. Wani dalilin tuni da na faɗa muku, amma kai ba zan iya faɗawa, sai ɗan abin da kuka yi.
Sai tambaya ta gaba, ƴar uwa tana tambaya ne game da limancin mata a kan masalla, wurin su ce wai limancin mata ya halatta, wurin suna cewa wai bai halatta ba, shin wannan abu tana nema an wai wurin su a kan masalla.
Ya halatta mace ce wa mata ƴan uwanta limanci. In musulma matar annabi suna yi wa mata limanci, sai dai ita limamiyar mace ba za ta shigo gaban sahu ba, sahun gaba ɗin nan sai ta tsaya a tsakiyar sahun, to sai ta yi limanci irin yadda kuke ɗin nan zaune ta tsakiyar sahu sai ta zanto ita ce limamiya. Ya halatta, amma namiji ba zai bi wannan jam'in ba, in yaji kuma ba ya da sallah.
Sai wata yabiya tana tambaya game da sallah ta tarawih, ta ce an goma a tsara matsala a tarawih da muke yi daman daga alantara ne zuwa rafi, ta ce to idan aka yi raka a biyu aka zauna za a yi tafiya, kan mutum ya buɗe baki babu a cikin sallama, to haka din ya zanto sai in yi maza maza in karanta salatin annabi, ina gama ana sallama sai a karanta yin cewa shi ke nan nan da nan an yi karatu da wuri, nan da nan an sunkuya, in an kama zuwa kan tafi za ta wani tasbihi ɗaya babu annabo. So ni din din da aka dawo ne yanzu da gon wajen su da ba da aka ta wajen sai ya bari sai ina yi ko kuma ya yi ta karama.
Duk wanda yake sallah irin wannan yadda kika ambata cikin tambayan nan, ko shi kadai ko liman ba ya da sallah, kwata kwata ba ya da sallah, wannan liman ba ruwan ki da shi ba za ki fi sallah ba, ba wai dan kafiri bane, a musulmi ne ana da iya sallah ba, yana wulakan sallah ba ruwan ki da sallah ba. Manzo Allah na zaune cikin masallaci wani mutum ya sallah ya zo same shi yace assalamu alaikum, manzo Allah ya ce alaikum assalam wa rahmatullah, irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka sake sallah dan har yanzu baka yi sallah ba, idan ya sake sallah ya dawo annabi ce ko ma ka sake sallah har yanzu baka yi sallah ba, har sai da ka haka so uku yace na rantsa da wanda ya aiko ko yayi koka da gaskiya ba zan iya yin sallah da wannan ba, sai manzo Allah ya ce idan ka bayin sallah ka fuskanta al-qibla ka daidaita kai kabbara, ka karanta abin da ya faru gana Al-Qur'ani bayan Fatiha, sannan ka yi ruku'i har sai ka nutsu cikin ruku'i, sannan ka dago daga ruku'i har sai ka nutsu a tsaye, sannan ka tafi sujada har sai ka nutsu cikin sujada, sannan ka dago ka zauna har sai ka daidaita a zaune kowace gaba ta koma inda take, sannan ka sake tafiya sujada karo na biyu ka nutsu a ciki, yace haka za ka yi cikin dukkan raka'o'inka. Kaga nan da shi wannan mutum da yi irin wannan sallar shi a gurguje annabi ce san da kai sallar ba, da haka sallolin ki da kike da tare da irin wadannan ba a cewa sai kira ba sun yi, amma da yau kanki sake bin limamin da yake irin wannan dan bai iya sallah ba, wannan bai iya sallah ko ba bi shi ba, sallah kuma take mafi girman ibada. Yanzu ko mota zaki fita zaki je Kano da kika je tasha an fita a cikin mota sai aka ce to amma wannan direban bai iya ba, amma ku yi hakuri zai koya a hanya, a ga babu wanda zai bi da wannan, ba wanda zai iya wannan hakuri ko ya da koya a hanya, to dan ne kenan za a bi mutumin da bai iya sallah ba, san da babu sallah ba.
Sai tambaya ta gaba, mai ita tana magana ne akan ta gaba a kan sallah, sai aka ra wannan ina da shau a kan tantance mu hakikatin kaidiya yadda ake yin ta gaba, sai aka ra wannan ba dama yarinya karama a ce musamman yarinya karama idan mutum da yare su shi kenan dole ko da tana karatu islamiyya manyan iyayen da madarasa shi da kaga sai wata tsohuwa ta zo ta sa ta a takaba a saya mata kwano sabo a sai komai na ta sabo sabo ma sabo komai na ta sabo da za a yi ko ba da ba su wanka a yadda ya kama da aka ba sallah, kuma za a sa ta karanta kursiyu a karanta mata kursiyu sai a ɗebi toka a ɗan zuwa mata a sa wai don kar ta cikin, kuma a sa mata abinci ta kaɗai ta ni ta kama ta kana kallon gabar kuwa kowane lokaci kuruwan miki kare zuwa su abinci abubuwa ne kama.
Lamarin ta kada abu ne mai saukin gaske, kun gane abinda ake nufi da takada a musulunci shine mace wadda mijinta ya mutu za ta ne sanke waɗannan al'amurra har tsawon wata hudu da kwana goma. Mace wadda mijinta ya mutu tun daga lokacin da ta ji labarin mutuwarsa za ta ne sanke waɗannan al'amuran da zan gana muku yanzu tun daga lokacin da ya rasu har ya zuwa lokacin da za ta yi wata hudu da kwana goma. Abu na farko daga cikin waɗannan al'amura za ta nisanci tufafi na ado, ba ita ba son ya wata atamfa ta ado, kayan da za ta sa ya zanto kaya ne ba na ado ba, ba yabo ba tallata. Abu na biyu daga cikin ababen da za ta nisanta, ta nisanci turare ko na ruwa ko na wuta ko sabulin wanka mai ƙanshi. An gane ko? Ko man shafawa mai ƙanshi duk ta nisance su. Sabulin wanka mai ƙanshi, man shafawa mai ƙanshi. Na ƙara nuna cewa, saboda babu laifi idan ana sanyi kamar yanzu, ta yi amfani da man shafawa ba mai ƙanshi ba. Babu laifi in za ta yi wanka, ta yi amfani da sabulu ba mai ƙanshi ba. Man shafawa mai ƙanshi, sabulu mai ƙanshi sai aka hana. Sannan abu na uku kuma ba za ta yi kitso ba. An gane ko? Ba za ta yi kitso ba har sai ta kammala saka ba. Sannan kuma abu na hudu na gaba kenan, wato ba za ta yi kunshi ba. Ba ita ba ta ka lalle a jika. In ba ko lalle yanzu ba yadda ta iya za ta farka har ya kanta da kanta. Amma ta yi sadan lalle ba za ta yi ba har tsawon wata hudu da kwana goma. Sannan abu na biyar, gidan da take ba za ta fita ba. Sai in larura ta fito da ita. Da idan ana gobara ko yana da farko za ta fita. Ko gida an yi ambalo ya fa za ta fita. Ko ba ta lafiya za ta je asibiti kuma magani ta za ta fita. Amma in ba wannan ba san ba za ta fita daga cikin gidan ba har ta gama ta gaba din ba. Ana bayyana majalisa ta biyar, za ta nisanci tufafi na ado, za ta nisanci turare kowane irin nau'i, sabulun wanka mai kanshi ya shiga ciki, man shafawa mai kanshi ya shiga ciki, kuma za ta nisanci kunshi, kuma za ta nisanci lalle, kuma za ta zauna cikin gidan da za ta fita ba har sai wannan wata hudu da kwana goma sun wuce. Yan wannan wata hudu da kwana goma suka wuce shikenan sai ta koma ta cigaba da yin wannan kayan adanta. Za ta iya sa turare, za ta iya kunnawa, za ta iya amfani da sabulu mai kanshi, za ta iya komai, za ta iya lalle, za ta iya komai bayan wannan wata hudu da kwana goma sun wuce. Wannan takada din ita mace ba sa ta ake ba. Da zarar miji ya mutu ta shiga takada, hukunci ne. Da haka sai ta maza ta cire wannan kayan da ke jikin cikin da inda tana cikin ado ne. Tana jin labarin mutuwarsa. Karfin abin da za ta fara ta je ɗaki ta cire wannan ta sa wannan kare ba ta shiga takada kenan, ba ta jira wasu shigar da ita. Kuma da zarar wata hudu da kwana goma sun wuce, shikenan ta riga ta fita daga cikin takada, kuma ba sai an zo an sake yin taruwa zuwa fitar da ita daga cikin takada ba. Duk wani taro da za a yi na cewa a fitar da wani takada, ga kuma karatun shigar takada, ga karatun fitar takada, kuma za ta yi matakin kai da wuka, kuma za ta sa baƙaƙen kaya, kuma da za ta yi wanka ba sai da yara a mako. Duk waɗannan ba da asali cikin addini. Wa yake mai takada dole sai ta yi wari da lantana mu suka sai wanka. In kullum za ta yi wanka sau biyar ya halatta. Ana zafi ta yi ta wanka tana jika jikinta ya halatta. Amma ka fi amfani da sabulu mai ƙanshi, ko mai mai ƙanshi, ko turare, ko wato ainihin man shafawa ko abin da mai ƙanshi. Turare mai kuma uku, ko sabulu mai ƙanshi, ko man shafawa mai ƙanshi, duk ba za ta yi amfani da su ba. A ne zai hana kirka wata hudu da kwana goma, ai ba lomar tana da ada ko ba ta yi wata hudu da kwana goma. Amma idan mace miji ya bar ta da ciki, to lokacin da ta haihu shine ta kare ta kaba. Idan ciki ya tsaya da ita ba ta haihu da wuri ba saboda karami ne har ta kai wata shida ko bakwai, to sai ta yi mata bakwai din sannan ta gama ta kaba. Duk za ta nisantun ta ababen. Idan miji ya mutu yau, wata gari ta haihu kuma ta riga ta gama ta kaba. Idan miji ya mutu da safe, da la'asar ta haihu to ta riga ta gama ta kaba. Zaman ta kaba ta shi da wannan awannin kawai. Dan Allah ya ce ulati al'amali yajluhunna an yada'na hamlahunna. Da haka wannan ita ce ta kaba. Duk wannan abin da kuke ji a al'adu ne, wannan matan da ake ta sa ku ta kaba, wallahi ko Allah ya gutsu iya ba. Galibin su ko Allah ya gutsu iya ba. Idan ka ta amin karatu ba Qur'ani za a yi ba, kuma hadisi za a yi ba. Wani gauran ta zaka bi wani firme ana kaba. Da ka san ko me ake cewa. To sai ka samu wanda ba ta iya alwala ba kuma za ta sa ki ta kaba. duk wanda zai yarda ki ce kin daga cikin fitaka ba ya fitaka take a musulunci in an zo fitaka kuma ki tayi ba a wanda kiyo zan fita daga fitaka ba eh dama ai mace duk wanda ba ta da miji ko take tayi ko mutuwa ne in dai ta riga ta hawo shikenan ta riga ta fita na ga sai mu dace ta a haka mun tuka awa biyu daidai kenan a ga sisi za ta fara biyu kenan to shikenan yayi ta haka Allah ta mata albarka بإذن الله تعالى جانا تاكتشين الدعاء ثم بأسكم جانا فارت حجد بجوبي دان الله يتوني سيدي منا جانا هم كلم نتن بسيك جوا بيالا تنانا سجد ولن الله كسر جوسى عزرت بيالا سكين سمي دان جاسي أنت هذا سمي دا جزيع إنسان من يكوي كتر جوسى صلى الله عليه وسلم وادي وقتن بسيك ديارا تنانا حتى دان الله سمي تو سيني عرن سكس دان كيلا ولن رضاء تاندا دومن سلم ما سادم ما سيارا إندي كميتن رفي زي زنتو ياي كتب متوكا da haka da lalle bane ba sai an bawa mata duka wurin da za su yi shiga wanda zai kare su daga sanyi da haka dan Allah a ji tausayin yara ƙanana jarirai waɗanda ake tahowa da su a zo su yi ta tsala kuka ana sallah din nan ko alama bai dace ba duk bukatunmu gaba ɗaya Allah su biya mana dukkan waɗanda suke neman aure Allah su ba su mazaje na gari waɗanda za su ji tausayinsu kuma dukkan bukatunmu dai gaba daya mu sa su ka ga kuma na fuskantar goman karshe din nan yana da matukar muhimmanci mu sanya addu'o'in ba ciki dan lokaci ne da an sa addu'a Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahli hadhihi ad-din ya rabb al-alamin Allahumma amin ma fi awtanina wa aslih a'immatana wa walat umurina wa ij'al wilayatana fi man qafaka wa taqaka wa tabar rizqaka ya rabb al-alamin وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مع الدعاء ده لدب انت واتو لدب انت ايكي بكاتا متوني كيهي ودن من الدعاء ومين من قد عوانا علوكة من ما دلا تربسيني علوكة من ما يلسر مكمن تربية وطن صوت النيد سوى بداتا اكمل دكا من مربوطة جارب مربوطة فينا تكين حرصا حرصا ينبنغا الدعوين dalka abin da ne bayani kasancewar addu'a a matsayin ibada shi yasa ake son mutum ya rinka yi da kanta tunda in yayi yayi bauta ga ubangiji tunda Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni zan amsa muku ko manzon Allah ya ce ita kanta addu'a din ma ibada ce sannan kuma na kawo waɗansu daga cikin lokutan da suke sa a karɓi addu'a duk wanda suke da bukata suke son a lokacin ta kiyaye waɗansu daga cikin lokutan sai na ambata guda uku lokaci na farko shine 1 bisa 3 na dare na karshe lokaci na biyu shine tsakanin kiran sallah da ikama idan an kiran sallah a masallaci ko a sallah cikin sallolin biyar din nan kafin a tada da ikama wannan lokacin lokaci ne na ansa addu'a kamar da manzon Allah ya ce addu'a da aka yi a lokacin ba a mai da ita baya sannan na uku kuma shine tsakanin sallah da aka zo zuwa magriba ranar juma'a tunda manzon Allah ya bayyana cikin hadisi a ranar juma'a ko cikin yinin juma'a ko wata sa'a daya wanda babu yanda za a yi bawa mamuni ya roki Allah a cikin tafafi sai Allah ya biya masa bukatarsa to galibin malamai suka ce wannan sa'ar tana tsakanin la'asar zuwa faduwar rana Allah ya ɗoye ta amma tana tsakanin la'asar zuwa faduwar rana to waɗannan kaɗan kenan daga cikin lokutan don ba duka na kawo ba sannan sai waɗansu daga cikin halayen da ake anta addu'a idan mutum ya siffanci da su kamar idan mutum yana cikin tafiya idan mutum tafiya ta kama shi daga nan zuwa Kano ko Port Harcourt ne ko Bauchi ne yayin da kike kan hanya din nan kuke cikin tafiya lokaci ne da an sa addu'a an gane ko kamar da manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi Allah yana an sa addu'ar matafi haka idan mutum yana azumi na farilla ko na nafila yayin da azumi ke bakin mutum shi ma lokaci ne da an sa addu'a kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sannan haka idan mutum yana cikin sujada dan manzo Allah ya ce babu wani hali da bawa zai kasance ya fi kusanci zuwa gare ni sama da lokacin da yake cikin sujada a cikin wani hadisin kuma yake cewa shiri ku yi ku girmama ubangiji a ciki amma sujada ku nace da addu'a ya dace a an samu ku addu'ar ku idan kun yi addu'a a cikin sujada kun gane da kyau sannan kuma yake cewa abu na hudu kuma shine idan mutum yana cikin halin tsakanikai abinda yake nufi da halin tsakanikai mutum ya shiga cikin wani mawuyacin hali ko saboda rashin lafiya ko wata matsala ta rayuwa dan Allah ya amin mujib al-mutarra idza da'ahu wa yakfi su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardh dan nan biyar kuma idan mahaifi ko mahaifiya suka yi addu'a ga danki wadannan su ma ana an sa addu'ar mahaifiya idan ta wa danta ko mahaifi idan ya wa danta kun gane da kyau to abu na gaba shine sai al'amuran da ake so mu kula da su yayin da mutum zai addu'a lalle ya kula da wannan al'amura bayan ka zabi lokaci cikin lokutan da muka yi a bayani, ko ka zaɓi hali cikin halayen da muka ambata, ka samu kanka cikin ɗaya daga cikin halin. Yanzu misali, yau ɗan nan duk da azumi ya baki mu, muna cikin Ramadan. Idan aka kira azhar kafin la'asar, kanka ka dace da lokacin da ake ansa addu'a shi ne tsakanin kiran sallah da iqama, sannan kuma ka dace da hali daga cikin halayen da ake ansa addu'a shi ne wato ainihin da azumi ya bakinka. Haka idan mutum ya tashi bayan an yi kiran sallar asuba a masallaci kafin a sallah, idan ya addu'a a lokacin ka ga ya dace da lokacin da ake ansa addu'a shi ne tsakanin kiran sallah da iqama, sannan ya dace kuma da ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe, sannan kuma a lokacin da azumi a bakinka an riga an yi kiran da an daina cin abinci daidai shi da azumi a bakinka, ya tara ababe guda na uku. Kun ga duk waɗannan za ku iya a ribata su. To don haka daga cikin al'amuran da ake so bayan duk mutum ya lura da wannan, to sai ya kasance kuma mutum idan zai roƙo ya roƙi Allah shi kaɗai, kar ka yadda ka haɗa Allah da wani abu. Addu'o'i da ake raba ku ga da sunayen aljanu a ciki, ko da sunan wani mala'ika, ko da sunan wani wali, wallahi sallahu shirka ne. Allah ba zai taɓa ansa addu'ar mutum yana cikin wannan girman ba. Sannan abu na biyu, kar mutum ya tawassuli sai da abin da shari'a ta yarda da shi. Abin da ake nufi tawassuli shi ne kamun ƙafa, kamar ka ce ya Allah ba ni kaza dan kaza, dan kaza ɗin nan da za ka faɗa, ba komai ne za ka yi tawassuli ɗin da shi ba, sai abin da Allah ya yarda da shi. Allah ya yarda in za ka yi tawassuli, ka yi tawassuli da sunanka, ka ce ya Allah dan sunanka Ar-Rahim, ka yi murraba, ya Allah dan sunanka Ar-Razzaq, ka arzuta ni, ya Allah dan sunanka Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, ko ka haɗa gaba ɗaya, ya Allah albarkacin dukkan sunayenka, ya Allah domin dukkan sunayenka da na sani da wanda ban sani ba, ka biya mun bukata kaza. To mutum ya yi tawassuli da abin da ya halatta, domin sunan Allah ana tawassuli da shi. A ko ya kasance mutum ya yi tawassuli da wani aikin da'a, kamar biyayya ga mahaifa, kamar itikafi, kamar karatun Qur'ani, kamar istighfari, kamar kyautatawa maƙwabta, dukkan waɗannan ayyuka ne na alkhairi. Idan mutum ya yi don Allah, sai ya Allah don wannan aikin da na yi domin ka, ka biya mun kaza, ya halatta. Kun gane ko? Sannan abu na uku, sai tawassuli da addu'ar wani salihin bawa. Wani bawan Allah malami ne, ba malami ba ne, mutum ne, namiji ne, kana dai kyautata masa zaton mutumin kirki ne. Kana kyautata masa zaton mutumin kirki ne. To sai ka sa shi ma ya tsaya ta addu'a cikin bukatunka. Dukkan waɗannan ka ga ka yi tawassuli da addu'ar sa ne. Na cewa Allah biya maka bukatunka. Haka za ka iya tawassuli da imaninka. Ya Ubangiji, domin imanina da kai, da imanina da manzanka, da imanina da littafanka, da imanina da mala'ikunka, da imanina da kadara, don wannan imanin ya Allah ka jawo bukata kaza. Allah yana san haka idan ka yi. To wannan shi ne tawassuli. Amma ka ce ya Allah don waliwa ne, don shehuwa ne, ya Allah don mala'ika Jibrilu, ya Allah don Ka'aba, ya Allah don kabarin nana Fatima, Abba, wannan duk bai halatta ba. Kun gane ko? Irin wannan tawassulin bai halatta ba. Haka kuma ba za ka ce da ya Allah don annabi, amma ya halatta ka ce ya Allah don sanda nake wa annabi, tunda sanda kake wa annabi din nan ibada ne. Ko ya Allah don sanda kake wa annabi, sanda Allah yake wa annabi sifa ne cikin siffofinsa, ya halatta ka yi tawassuli da siffarsa, ya halatta ka yi tawassuli da ibadarka. Kun gane wannan da kyau? Sannan kuma mutum ya yi amfani da sigar ko lafazin da ya zo cikin Alkur'ani a maimakon addu'o'i da ake tarawa a kasuwanni ana sayar da zakar da aka ga mutum da wani firme a ciki, kuma wata da masaranta da ma'ana ko ya mun dubi ne ko mene ne na dai manta gara da Allah ya sani manta ka ji irin waɗannan ba su da amfani. Ya kamata mutum ya kasance ya amfani da wani lafazi da yake cikin Qur'ani ko yake cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dai larabcin da yake lalle wanda ya tsara shi malami ne ba jahili ba, wanda ba kirka a ciki ko wani firme. Sannan kuma a mutum ya roƙi Allah da cikakken fata, ba a san kai addu'a ka raba biyu, so ko Allah zai biya ko ba zai biya ba, ana san ka ɗauka 100% zai biya. Karki wulakantar da kanka, ki ce ai ni ba malama ba ce ba, kila sai in malam ne roƙa shi za a biya, ki ɗauka ke baiwa ce ta Allah, kuma ki roƙe shi kuma ya alƙawarin zai ansa 100% zai biya, ko a kusa ko a nesa, ko alama ba a san kai inda a cikin addu'a. Kun gane wannan da kyau? Sannan yayin da mutum yake cikin addu'a ya fuskanci Allah da zuciyarsa, idan kana karanta abin da baki, zuciyarka ta rinka tunanin bukatarka da kake son Allah ya biya. Kar ya kasance kana karanta lafazi kake roƙon wani abu daban, zuciyarka kuma ta tafi wata unguwa daban, inda ba abin da kake karantawa ya sha bamban da abin da zuciyarka ke ciki. Addu'a irin wannan Allah baya karɓanta, dan Allah ba shi ban addu'a daga zuciya da kake ga falalliyar zuciya. Saboda haka lallai ne ya kasance harshe da zuciya sun yi tarayya wajen gabatar da bukatun ka ga Ubangiji. Sannan kuma idan mutum zai addu'a sai mutum ya roƙi Allah abin da ya shafi sako, kamar balawi ce zai roƙon Allah ya ba shi sa'a wajen saka, kamar karo ce za ta roƙon Allah ya ba shi sa'a wajen aiwatar da zunubinta, ta dace za ta tafi Abuja don da ta yi daga motsin da wajen zuwa jami'an gwamnati. Duk wannan idan mutum ya yi saɓawa Allah ya kuma Allah ba ya ansa irin wannan addu'a. Sannan kuma kar mutum ya kosa, abin da ake nufi da kosawa kar mutum ya gajiya ya ce to ai ne addu'a ce ma nayi nayi shiru, ba a faɗin haka. Duk yadda kai kuma dai ka ƙara kuma dai ka ƙara, san ba za ka yi hasara da cikin addu'a, san ba hasara a cikinta, ba a cewa an yi daiya banza don ibada ce, za a yi ibada kuma a banza. Ganin cewa buƙatar ka bisa biya wannan baka sani ba, bayani zai zo nan gaba. Sannan kuma mutum ya nisanci haramun cikin abin da yake sha ko yake ci ko yake sutura. Nisantar haramun ɗin nan na taimakawa an ci addu'ar mutum. Amma idan ya zanto cin mutum da shanta da suturansa da meye ɗinsa dai haramun ne, to wannan ku da wuya a karɓa masa. Duk kun san hadisi na biyu, manzo Allah ya ambaci wani mutum ya kile satara as'ata aghbara ya muddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram kaza 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 wa gujjo bil haram fa anna yustajabu lahu. Annabi ke cewa za a ansa masa. To bayan ka kula da wannan, kin kula da lokacin da ake ansa addu'a, kin kula da ɗaya daga cikin halayen da ke sa ansa addu'a, kuma kin kiyaye waɗannan ladabban da muka ambata. Bayan kin yi wannan, to ga waɗansu kaɗan daga cikin addu'o'i da suka tabbata Annabi na yi. Addu'a ta farko ita ce ake kira ismul a'azam. Manzon Allah ce wannan ismul a'azam ne wanda in an roƙi Allah da shi baya sai zai ansa, sai an kira shi da shi kuma zai ji. Duk buƙatar ka ta alkhairi da za ka karanta wannan ka roƙi Allah, Allah zai biya. Ya karan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yayin da zaka karanta wannan sai ka kudurce bukatarka a zuci, bukatarka na zuciyarka kana karanta wannan abin, ko ya kasance ka karanta ta kana halalo ma'anan da kake ta, kuma daga baya ka shigar da bukatarka duk wanda ka cikin wannan yayi. Manzo Allah ne ya ce wannan a cikin wannan addu'a sai bismillahil azam wanda yake an sa addu'ar mutum da shi. Sannan na biyu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ita ce addu'ar da Annabi Yunus yayi lokacin da kifi ya haɗiye shi, saboda yin ta Ubangiji ta'ala ya ansa masa. Allah ce fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin, sai muka ansa masa muka tsamar da shi daga cikin damuwa da bakin cikin da yake ciki, sai haka kuma muke tsamar da mummunan in sun shiga cikin halin da zanuka yakin sun karanta ka. Shi yasa manzo Allah ce babu yanda za a yi mummuni ya roki Allah da wannan addu'ar ta sai Allah ya ansa masa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sannan kuma addu'a ta gaba Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni, wato ita wannan gamammiyar addu'a ce, abinda sai kiranta gamammiya, wato ta tafi kowane irin dangin alkhairi na duniya da na lahira gaba daya. Ka roki gafara, ka roki rahama, ka roki a warkar da kai, dan idan ka ce a warkar da ni daga kowane irin nau'in cuta kenan. Sannan kuma ka roki arziki, idan ka ce arzuta ni kana nufin kowane irin arziki da Allah ya ba shi da kai ya ba ka. To da haka wannan tana da matukar muhimmanci, da haka Annabi yake yawan yinta, kuma ya koyar da sahabbai su rinka yi. Sai kuma addu'a da ta kunshi neman tsari daga azabar kabari, ko fitinar dujal, ko fitinar rayuwa da ta mutuwa, ko kuma neman tsari daga aikin sako, ko neman tsari daga baki ga wanda baki ya masa yawa a ka. Wannan ita ma ta tabbata cikin hadisi cewa matukar mutum na yin ta, to Allah zai kare shi daga tambayar kabari, azabar da za a yi ake a cikin kabari bayan tambaya Allah zai kare shi. Sannan kuma Allah zai kare shi daga fitinan dujal, Allah kuma zai kare shi daga fitintunu na rayuwa da suke shafar sauran mutane, haka fitintunu na mutuwa kamar mummunar cikawa Allah tsaye mu, kamar kuma abin da ya shafi aikata sako sai ka ga mutum na samun sauki haka baki. wannan addu'a ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qadar wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمجرم أنا كرمت أتكوت كن صلى كوية جن صلى النبي ينا كرمت أتكوت كن صلى إذن يكمل تهي أتكوت كن صلى أرمى أتكوت على مسكي سوى كرمت أتكوت كن صلى واجبيني saboda annabi bai taɓa yin sallah bai karanta ta ba sallallahu alaihi wasallam kamar da kanta hadisi suka nuna sannan ta gaba sai allahumma rabbana allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan ta dace da ayar qur'ani ta rabbana atina amma yaza ta rabbana atina za ka ce allahumma atina wannan hadisi ne wannan kuma ayar ce da haka idan ka karanta ayar yayi idan kuma ka karanta wannan hadisin a matsayin sanar wa bukhari da muslim kuma kima yayi cikin dukkan bukatun ka na da kai sannan addu'a ta shida ita ce addu'ar da mutum yake yi don neman ubangiji ya wadata shi kuma ya sa shi ya zanto cikin masu takawa don tsoron Allah kenan da kuma mutum ya zama mai kame kai ita ce allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa wal afafa wal ghina allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa wal afafa wal ghina sannan kuma sai addu'a ta bakwai ita ma wani ismul azam din ne yadda wancan na farko yake ismul azam haka wannan ta bakwai ismul azam idan ce ismul azam suna mafi girma cikin sunayen Allah wanda idan mutum ya roke shi da shi bukatar sa alkhairi tabbas Allah zai biya masa shine allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وأن تبدو كاترة تعالى خيري إن كلك من ذا الله تعالى ذي جامك فيكما فتتكينا فيكو سنة تحسيك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكو يدن يوما الدعاء بأنما أجال مكا الأمر لك وداؤكو farko a gyara maka addininka ka zanto a kan tafarki madadisi na biyu a inganta maka rayuwarka wato ita ce duniyar da kake ciki kar ka samu tangarda cikin rayuwa na uku a inganta maka lahirarka wadda ita ce makomarka sannan kuma sai mutum ya roki dakan alkhairi a cikin rayuwa ya kuma nemi hutu bayan mutuwa wannan duk ta kunshi haka mutum zai ce allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شيء وانا حديث من انت تفتح مسلم يروي سيسا ترسيب يتوكي الدعاء دا متين تيهي دان سبب السامن سيكين بيان باك دوك وانا باك يوم سيهو عيادة شهد زي بيا كرم تاسا زي ساء الله يهولو متى عدين زي بيا كما يدعى النبي يومينا تكين حديثي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واظلمني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واظلمني بفضلك عمن سواك wannan mutuna yawan karanta ta ubangiji ta ala zai sallafa masa to wadannan sune zababban addu'o'i har guda tara duk bukatun ku na alkhairi idan kuka sa wannan a ciki Allah zai karba daga ciki har bukatarki ta samu kyakkyawar fahimta da juna tsakaninki da mijinki ta samun zaman lafiya tsakaninki da mijinki bi iznillahi ta'ala in dai kin lizince su kina idan kun hada da shawarwarin jiya duka guda biyan sai fadakarwa amfanin wannan fadakarwar kamar yadda na faɗa wasan su daga cikin mu idan suka yi addu'a da su gaban bukata da sai mutun ya kosa cewa nayi sai shiru ba biya mu bukata ba ita bukata addu'ar mutun Allah na ansa masa ne ta daya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai Allah ya ansa maka abin da ka roka ganin damar ka ne ba ka yau ganin damar ka ne ba sai bayan shekara daya in ya bari sai bayan shekara daya kai ko yin addu'ar kuma tana da nayi to wannan lada kuma zai baka amma bukatar duniya daga ya ansa ba ka zai yi amma ubangiji baya san ka yanke munajati gani da kike tsakanin da kike roƙon ka sai ya maka jinkiri kana ta samun lada daga baya kuma sai ya maka bukatar ko kuma ka roƙi wani abu sai Allah ya canza maka da wanda yafi wannan kai ka roƙi a baka wani abu kuma Allah ya riga ya turo wani